أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna bakwai ga watan Rajab. Jiranan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442. A ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam. A karatun mu da ya gabata mun tsaya a cikin babin da yake magana akan itikafi, wanda shine babi na ƙarshe a cikin Kitabu Siyam, wanda yau insha Allah za mu shiga Kitabul Hajj, wato littafin da zai yi magana akan aikin haji. Kuma yadda muka sani, arkanul Islam guda biyar ne, a cikin su akwai aikin haji. To idan muka lura, za mu ga mallam mai wannan littafi ya fara mana da magana akan Kitabu Tahara, sannan ya dauko mana magana akan Kitabu Salah, sannan ya dawo ya mana magana akan Kitabu Zaka, sannan ya mana magana akan Kitabu Siyam, yanzu kuma ya kawo mu kan rukuni, wato aikin haji. Shi aikin haji, kamar da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisansa, cewa wajibi ne akan dan adam idan Allah ya bashi iko, ya bashi dama, ya je ya sauke wannan faralin nasa na aikin haji a cikin rayuwarsa. To saboda haka yana da masail wanda suke da yawa a kansa, wanda insha Allah a cikin hadisan da zamu karanta zamu ji bayanai akan yadda ake gabatar da aikin haji din. Babul Mawaqit. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama waqata ahli al-Madinati ذل حليفة ولأهل الشام جهفة ولأهل نجد قرن منازل ولأهل يمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب المواقيت. Babin da zai magana akan miƙatoti. Miƙati shine wajen da ake kulla niyyan aikin haji. To wannan babin zai mana magana akan wuraren da ake zuwa a kulla niyyan yin aikin haji a cikin su. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, cewa Annabi tsayana mata Allah su tabbata a gare shi, wa qatali ahli madinati zal hulaifa, ya sanya wa ahlul madinati mutanen garin Madina zal hulaifa, ya zama nan ne miƙatun su, wali ahli sham juhufa, ya sanya wa mutanen sham juhufa, wali ahli najdin qarna manazil, ya sanya wa mutanen najdu qarna manazil, wali ahli yaman yalamlam, ya sanya wa mutanen yaman yalamlam. Wa qala, yace hunna lahunna, wannan a gare su yake nasu ne, waliman ata alaihinna, da wanda ya zo ta kansu, min gairihinna, daga wanansu, miman aradal hajja wal umrata, ga wanda yake nufin yin aikin haji ko umara, kaman kana duna zalika, wanda ya kasance kuma koma bayan haka, fa min haisu ansha'a, daga wajen da ya bullo, hatta ahlu makkata min makkata, har mutanen makka a garin makka. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من جهفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلى عبد الله بن عمر الله تعالى مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جوا النبي صلى الله عليه وسلم تعزليش ياجي يهل أهل المدينة من ذي الحليفة mutanen Madina suna daukan harami ne a Zulhulaifa, wa ahlu Sham min Juhufa mutanen Sham suna daukan harami ne a Juhufa, wa ahlu Najd min Qarni mutanen Najd suna dauka ne a Qar. Qala Abdullahi, sai Abdullahi yace wa balagani, lalle labari ya iso mini anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi tsiyana mici Allah sabbata gare shi yace wa yuhillu ahlu Yaman min Yalamlam, cewar mutanen Yaman za su dauki harami ne a Yalamlam. To waɗannan hadisan da muka karanta suna magana ne a wajen da ake kulla harami. Idan mutum ya yi niyya zai gabatar da aikin haji, to akwai garin da ya fito kafin ya je garin Makka. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi inda idan ka zo nan ne za ka yi niyyan cewar to daga yanzu nan ne kai niyyar cewa ka kulla haraminka za ka gabatar da wannan aikin haji. A hadisin farko da muka karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce miqatin mutanen Madina, su mutanen Madina ne za su dauki miqati, za su kulla harami, za su kulla niyya ne yin aikin haji, to Zulhulaifa za su je. In suka je Zulhulaifa ta nan za su dauki haramin su na aikin haji. Wasu malaman sun ce tsakanin wajen da garin Makka ya kai kilomita 200. To daga nan kuma sai ya ce mutanen Sham su kuma a Juba za su dauka, sunan waje ne Juba din. To nan za su je sai su kulla haramin su. Sannan mutanen Najdu ya ce su kuma a ƙarni Manazil za su dauki haramin su. Sannan mutanen Yaman ya ce su kuma a Yalamlam za su dauki haramin su. Sannan sai ya ce hunna la hunna, wannan nasu ne su aka keɓancewa cewar nan ne kowa in ya zo a cikinsu zai dauki harami. Waliman ata alaihin na da wanda ya zo ta wuri shi ma ko ba dan wajen bane, idan ya zo wajen to sai ya dauki harami a wajen. Min gairi hinna na daga waninsu wanda ba su ba, min man arada alhajja wal umrata, wa daga wanda yake nufin ya aikin haji ko kuma ya gabatar da umara. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fito ba daga nan ba ma ya fito daga inda ya fito. To daga inda ya fito din a cikin wurin idan ya zo ya samu miƙati to nan ne zai kulla haraminsa, sai ya kulla harami a wajen. Sannan mutanen Makka kuma za su kulla haraminsu ne a Makka, a cikin garin Makka za su kulla haraminsu su ba sai sun fita wani waje ba. To sannan hadisi na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam an ƙara maimaita cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen Madina Zulhulaifa za su ɗauka, mutanen Sham za su ɗauki haraminsu a Juhufa, mutanen Najd za su ɗauka a ƙarni Manazil kenan. Sannan Abdullahi bin Umar ya ce labari ya iske mini cewa mutanen Yaman kuma za su ɗauki haraminsu ne a Yalamlam. To waɗannan mawaƙitin, wannan miƙatin da ake ɗaukan harami a wajen a cikinsa shi ne daga nan ne mutum zai ƙulla niyyan gabatar da aikin hajjinsa. Malamai suka ce waɗannan wuraren tun ma musulunci bai je wasu wuraren ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to waje kaza miƙati ne, waje kaza miƙati ne. Sannan kuma suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wuraren da ya faɗa mazai miƙatin nan ya shafi duniyar duka, ta ko ina ka fito za ka samu miƙatin ka a hanya kafin ka isa garin Makka. Duk ta inda ka zo za ka samu ɗaya daga cikin wuraren da aka irga, to ta nan ne za ka tunda ya ce hunna la hunna wa liman ata alaihin min ghairi hinna, cewar idan wannan wuraren na waɗanda suke wajen ne da wanda za su zo ta wajen, saboda haka in za ka tafi aikin haji dole za ka samu miƙati da cikin wannan. Ko ka fito in ta wajen Madina ka fito kaga Zulhulaifa za ka samu, in ta Sham ka fito za ka samu Juba, in ta Najd ka fito za ka samu Ƙarni Manazil, in ta Yaman ka fito za ka samu Yalamlam. To kowa dai ta inda ya fito ta nan zai samu inda zai kulla haraminsa. To sai dai abin da ya faru shi ne wasu wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su a matsayin miƙati yanzu sun zama cikin kogi ne, ya zama cikin ruwa ne wajen. To shi ne a nan malaman sun yi maganganu da yawa, to ya za a yi a kulla harami ga wurin da aka faɗa. kuma yanzu wajen yana kana cikin jirgin ka ma za a wuce shi kana cikin jirgi ne za a iso wurin da aka ayyana cewa nan ne miƙatin ka mu ma mutanen mu nan ne yawanci miƙatin sun a cikin ruwan yake yanzu ba zai yi su kullu haramin ba kenan to anan malaman sun yi magana biyu wasu suka ce idan an zo wajen a sanar da su cewa nan ne inda miƙatin ku yake sai ku yi niyya wasu kuma suka ce a kawai a bari sai an je Jidda shikenan sai a kulla niyya a can a kulla harami a can to amma wasu malaman suka ce ina ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci Jidda ciki ba saboda haka Jidda ba za ta taba zama harami ba to ana nan dai an samu ikhtilafi ana kamar na gani ma cewa mutanen Sudan su ma wajen su inda suke daukan haramin su ya zama babu shi wajen yanzu ya zama cikin ruwa to nan ma malaman sun ta mutanen malaman kasar ma sun ta magana akai kuma fatawan guda biyu aka bari yanda muka fada din nan wasu suka ce eh idan an zo wajen a kulli haramin daga wajen wasu kuma suka ce hakura sai an je inda aka sauka to wannan dai sun yi shine bayani a takaice babun ma yalbisul muhramu min as-siyabi انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس قمص 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 نعم لا يلبس القمص ولا الامائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن عليني فليلبس كفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب امرأة محرمة ولا تلبس القفازان نعم باب ما نعم kufa zaini babun ma yalbisu muhram min as-siyabi babin nan zai bayani akan wato menene wanda ya kulla harami zai sanya na daga kaya ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi bin umar Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala cewa wani mutumi ya ce ya rasulullah ya maikin Allah ma yalbisu muhram min as-siyabi wani irin kaya ne wanda ya kulla harami zai saka قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم ثبتا gare shi yace la yalbasu kumasu kumasa to anan kuma ba dauri bane ana haka yawa ba dauri bane ko to la yalbasu kuma kumusa la yalbasu kumusa ba zai sanya riguna ba daga kamis ne wala al'ama'ima ba zai sanya rawani ba jami'ir rawani wala sarawilat ba zai sanya wando ba amma jami'insa ne wanduna kenan ko wala albaranisa ba zai sanya huluna ba huluna wala alkhifafa ba zai sanya kuffi ba ba guda ɗaya ba jami'insa shi ma illa ahadun la yajiduna alaini sai dai wanda bai samu takalma ba falyalbas kuffaini sai ya sanya kuffi guda biyu wala yaqahuma sai ya yanke su asfala min ka'baini su zo ƙasa da idon sawunsa wala yalbas min as-siyab shay'an kariya sanya wani abu daga kaya masahu za'faran aw warasun wanda za'faran ko warasun ya shafe daga cikin su walil bukhari ya zo a cikin riwayar bukhari wala tantaqibu mar'atun muhrimatun mace wanda ta kulla harami kar ta rufe fiskanta wala talbasil kufa zaini kuma kata sanya safa kata sanya safa na'am ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma qala samitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqtubu bi arfatin man lam yajid alaini falyalbas kufaini wa man lam yajid idaran falyalbas sarawila ya'ni lil muhrami نعم انا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انا كبر عبد الله بن عباس الله قال موسى يدا قال يا شي سميت النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت غريشي يقوم بعرفات yana yin kutuba a Arfa. Mallam Yajid na Ali ne sai ya ce wanda bai samu takalma ba fa yal biskufaini, to ya sanya kufi guda biyu. Wa mallam Yajid idara, wanda bai samu izari ba kwarjalle, fa yal bis sarawil, to ya sanya wando. Yani lil muhrim, yana nufi ga wanda ya kulla harami. Na'am, to wannan babi zai mana magana akan wani irin kaya ne wanda ya kulla harami zai saka. Hadisin da aka samu shi daga Abdullah bin Umar, ya ce wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce ya ma'aikin Allah, wani irin kaya ne wanda ya kulla harami zai saka? To Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa la albasu kumasa, kar ya sanya riguna. Kaga shi tambayan da yake yi, wani irin kaya ne wanda ya kulla harami zai saka? Sai ana bashi kayan da wanda ya kulla harami ba zai saka ba. To da mun irin wannan amsa ta zo a cikin Al-Qur'ani mai girma, cewar za su yi tambaya amma sai a ba su amsar da ba shi ne suke tsammanin amsar da za a bayar ba. Yasalunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Kaga suna tambaya me za su ciyar, sai aka ce duk abin da kuka bayar na alheri ga iyaye da waye ba a kawo magana su abin da za su ciyar, din suke tambaya. Sannan sun yi tambaya sannan na kayan da hilla qul ya maqitu lin nas wal hajj. Kaga nan ma tambayar da suka yi daban, amsar da ake ba su daban. To an ce ana lura da abin da ya kamata mutum ya tambaya ne. To Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan da mutumin da ya tambaya wani irin kaya kamata ya saka, sai ake gaya masa irin kayan da bai kamata ya saka ba. Sai aka ce masa to kar ya sanya riguna, dan ya kulla harami ba zai sa riga ba, sannan ba zai yi rawani ba. Kar ka kulla harami sannan ka nemo rawani kai, ba zai yi rawani ba. Sannan ba zai sanya wanduna ba wando, mutum ba zai sanya wando ba wanda ya kulla harami. Ba zai sanya hula ba ma, wal baranis wal khifaf, ba zai sanya kufi ba. Wato shine abin da zai kufi, an sani an saka shi yana zuwa har kubrin mutum, to ba zai sanya shi ba. Illa ahadun la yajidu alayni, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mutumin da dai bai samu takalmi ba to fa lai bisu kufaini, to shi ya sanya kufi. Amma wal yaqta'uhuma, ya yanke kufin nasa. Idan kufin ya yi tsawo ya zo har nan, to ya yanke shi, ya yanke jikin kufin nasa, ya zama babu shi ta sama. Minal ka'abaini, zuwa idon samunsa, ya zama idon samunsa ya fito fili ana gani. Wala yalbas min siyabin shay'an, sannan mai wanda ya kulla harami zai gabatar da aikin haji, ba zai sanya wani kaya wanda masahu za'faranun aw rasul, wanda za'faran nau'i ne turare ya shafe shi ba, ya shafi wannan kayan, ko kuma warasun din ma turare ne. Irin waɗannan turaren in suka taba jikin wannan kaya, to mutum ba zai sanya ba. To anan sannan an ce wala tantaqibu maratun muhramatun, mace wani ta kulla harami ba za ta sanya, ba za ta rufe idanunta ba, ba za ta sanya niqab ba kenan. Kar ki kulla harami, saboda su mata za su yi saka yaji kiyaye, ba kamar namiji ba. Shi namijin ya kulla harami, dama mayafi ne ɗaya zai yafa ɗaya, kuma ya ɗaura ɗaya kunkuminsa ɗaya kuma ya yafa shi. Amma ita mace za ta iya saka kaya, amma ba za ta saka abin da za ta rufe idanunta da shi ba. Sannan ba za ta sanya safa ba a hannunta. Yanzu kan ko a ce irin hand glove ɗin nan da ake sakawa, saboda kar ka ɗauki ciwo ne ko meye ne. To ba za ta saka wannan ba, haka za ta bar hannu a buɗe. Akwai safar hannu ake, ko kuma wannan abin da ake amfani da shi a asibiti, za ka ga suna saka shi. To ba za a sanya wannan ba, mace ma ba za ta sa shi ba. To sannan hadisin da makaranta na ƙasansa yake cewa wanda bai samu takalma ba, wanda bai samu takalmi ba, to ya sanya kufi. Sannan wanda bai samu kwarjalle ba, bai samu mayafin da zai yafa ba, to ya sanya wando. Ya anil murim, yana nufin wanda ya kulla harami. To wannan hadisai guda biyun malamai sun yi magana a kai, sun yi maganganu yaya za a yi. Shin yanzu idan mutum yanzu zai gabatar da aikin haji, idan bai samu mayafi ba, dan waɗannan abubuwan da aka riga ka riga an fi da su maganar riga maganar rawani maganar wando to daga kan maganar wando ne zamu dauka in bai samu mayafi ba zai sa wando wasu malaman suka ce yi gashi na hadisi ya faɗa in bai samu mayafi zai sa wando saboda aka yayi suka ce shikenan yayi to wanda suka ce yayi hujjar su shine hadisin nan na kasa da muke karanta da muka karanta shi cewar mallami jinna alaini fa libis kufai wanda bai samu takalma ba bai samu takalmi haka ba to ya sa kufi kawai suka ce yayin ya sa kufi sannan wanda bai samu izari ba bai samu mayafi ba to ya saka wando in ya sa yayi su kuma wasu malaman suka ce bai yi ba dalilin su hadisin nan na farko da muka fara karantawa cewa wanda bai samu aka ce wanda bai samu mayafi ba bai samu takalmi ba to ya sanya kufi amma aka ce yanke kufi ba zai bashi a kufinsa ba ne takalmi har sarangali ba a zai yanke shi ya dawo da shi ana kallon samun sa a waje to sai suka ce to in bai samu mayafin ba ma to in zai sa wannan ya tsatsa ga wannan sai dai keke ta wannan ya zama ya mai shi ga mayafi sai ya yafa ba zai sanya shi ba ne a wandonsa ba haka zai mai shi tukunne ya saka to wannan dai shi ne abin da wanda ya kulla harami zai yi a wajen aikin haji malamai suka ce abin da ake nufi a nan shine saboda Allah ya nuna maka matsayinsa duk abin da kake da shi na maganan kaya din nan zaka cire ka ajiye a gefe yanzu ba komai a jikinka sai mayafi kaya fa daya ka daura daya kungumin ka wanda kana mutuwa a lokacin ka sai kabari kawai ba wani ba da lokaci daman da rafin ka kake tafiya saboda Allah ya nuna maka cewa shi dan adam shi ba komai bane kar ka sa wani abu akan ka ba to wannan ibada ana yin ta ne saboda a nuna girman Allah tabaraka wa ta'ala to sai babin da zamu shiga babi na gaba babi ne da zai magana akan tarbiya a wannan ba su saka babi ba amma babi ne an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغب إليك والعمل نعم أنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على جلسه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم شو التلبية عند النبي صلى الله عليه وسلم تبت على شيء كي تلبية شين ذكر أن دعاء كي نلبيك اللهم لبيك شين أكيد سمعت تلبية كان النبي صلى الله عليه وسلم كسن شيء أنا أي أنا شو لبيك اللهم لبيك أم سوارك يا أبنجي أم سوارك لبيك لا شريك لك أم سوا أدريك بكدا أبو كنتاريا لبيك مو أم سامك إن الحمد والنعمة لك lalle godiya da ni'ima duk ta tabbata gare ka wal mulku da mulki duk yana wajenka la sharika laka bakkara abokin tarayya kala sai yace wa kana abdullahi ibn umar abdullahi dan umar ya kasance yazidu fiha yana karawa a cikin ta yana cewa labbaika labbaika amsawa gare ka amsawa gare ka wa sa'adaika da neman dacewa daga gare ka wal khairu biyadika dukkan alheri yana hannunka war raghabu ilaika abubuwan ni'ima suna wajenka wal amalu da ayyuka duk suna wajenka duk da na gani a wani litafi cewa wal amalu suka kawo ba wal amalu bil ayn ba bil hamza na buri cewa dukkan buruka suna tare a gare ka to wannan shine talbiyan da ake yi ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasul to shikenan wannan ya hadisin talbiya kenan wannan yana magana akan abunda wanda ya kulla ihraminsa zai yi ba mutum ya tafi aikin haji in ya kulla harami daga lokacin zai fara yin wannan talbiya din ba zai yanke ba kuma daga wannan lokacin duk inda ya zauna duk inda ya tashi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka ya rinka yi kenan ya rinka yi kuma zai daga sautin sa zai bude bakin yana yi ba wa cikin zuciyarsa zai yi ba saboda haka daga lokacin da ya kulla ihraminsa har a je a yi tsayuwar arfa har a dawo aikin kenan ya rinka yin labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik kenan sannan shi aikin haji duk bayan da za a maka in ba ka je ka yi bane ba zai fito ba haka malaman su ga ce duba da za maka yanzu anan kun kaje in Allah da sai ka samu wani abu sabu wanda baka gane shi a litafi ba sai an je aka tashi dukun da zaka gani yanzu ba zaka dai wannan talbiya da ita ake yi to a cikin wannan hadisin an ce Abdullahi bin Umar yana karawa da labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadika war ragaba ilayka wal amal cewar mu amsa maka mu amsa maka dacewa tana gare ka alheri yana gare ka ni'imomi suna gare ka da ayyuka duk suna gare ka to anan wasu malaman sun ce a ba zai yi a kara ba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nan kawai ya shi za a yi ba za a kara wasu ba wasu mun suka ce a za a iya karawa yanda shi Abdullahi ya kara to wannan ne daman wannan zaman da za a yi zaman zikiri ne a zauna a yi tambaton Allah shine abin da yake yi a ciki da saboda haka za a yi ne tunda sami an je filin arfadin nan har rana ta bada in banda kabarin nan da kuma addu'o'i ba abin da za a yi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مصيرة يوم وليلة وليس معها حرمة وفي لفظ البخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم وأن حديثي وسمع لمن سمى سبابي شور tafiyan mace halarcin mace ta yi tafiya tunda zo magana aikin haji kuma aikin hajin hadda mata a ciki yayi su ma suna yi to yaya maganan zuwan su annabi hurairah radhiyallahu anhu daga sayyidina annabi hurairah Allah kara masa yadda kala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rame ta sabbata gare shi ya ce la hilu li imra'atin bi halatta ga mace ba tuminu billahi wani ta yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranan karshe an tusafira masirata yaumin wa lailatin tayi tafiya tafiyan da ya kai ini daya yini da dare ta ini ta kwana kenan wala sama'aha hurmatun kuma ya kasance tare da ita babu alhurma wa fi lafzil bukhari alamadin bukhari la tusafiru yawman wala lailatan kar mace tayi tafiya ini daya ko kuma kwana daya illa ma azima haramin sai dai tana tare da muharraminta to wannan hadisin yana magana akan tafiya kuma tafiyan ma na mace to a cikin addinin musulunci bai halatta ba gashi nan mun karanta yanzu cewa mace da ta yi imani da Allah da ranan karshe ta yi tafiya tafiyar da ta kai wato ini daya ko kuma kwana daya ba tare da alhurma ba ba tare da muharraminta ba a hadisin kasa riwayan bukhari aka ce ba tare da muharraminta ba to anan malaman sun yi magana maganan da suka yi shine meye wannan hadisin yake nufi shin yana nufin mace ba wani tafiyan da za ta yi kenan dole sai da muharrami za ta tafi ko kuma ta da daman da za ta yi za ta yi tafiya ta tafi ta bar garin da take ta tafi wani gari to aqwal din guda biyu ne wadanda suka ce lalle haka yake mace ba za ta yi tafiya ba sai da alhurma suka ce sai da muharrami da suna kai suka ce haka yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma haka ce yake ba zai tafi ba saboda haka bai halatta ba mace ta fita haka kawai ta hau mota ta tafi wani gari ita dayanta ba tare da muharrami ba muharrami shine mijinta ko ɗanta ko ƙaninta ko sarkinta ko ɗan uwanta haka dai wanda dai wato bai halar wanda ya riga ya harrama ba zai dawo ya halarta ba a gare ta wato ba zai aure ta ba kenan kaga miji ne kawai shiga cikin muharrami shine da mu mijinta amma sauran duk wanda dama ba zai aure ta ba shi ma muharramin ta ne to sai da shi ta tafi in babu shi ba za ta tafi ba suka ce suna kai ga hadisi ya faɗa saboda haka bai tashi ba yana nan yadda yake to wanda suka yi tawili kuma suka magana na biyu suka ce ai anan ma hadisin na farko in muka duba zai ce ya ce wa laysa ma'aha hurmatun a tare da ita babu alfarma wato babu wanda za su haramta ta a cikin tafiyan da za ta yi amma idan akwai wato suka ce abinda ake nufi shine akwai mutane wanda za su ta cikin alfurma ya zama ta zama amincacciya to tana da damar da za ta yi tafiya a cikin karabka ne amintattu take tafiya an san ba abun da zai same ta har ta je ta dawo wadannan mutanen da yake tafiya tare da su ba wani matsala za su kai ta inda za su kai ta ta dawo ba tare da ta samu wani matsala ba wato ba wanda zai ganta ya ji sha'awanta balle har ya lalata da ita ko wani abu ne da zai same ta cin da ita mace ce tana da karanci ba kamar namiji ba suka ce hujjar su na farko kenan sannan hujjar su na biyu Qur'ani ya ce walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane su ziyarci dakin sa ga wanda ya samu iko suka ce anan ba a ware ba ba a ware ba an ce kawai ga wanda ya samu iko ya je ziyarci dakin Allah ya aikin haji ba a ce maza ba ba a ce mata ba an ce nasu kawai mutane saboda haka mata sun shiga ciki saboda haka da an ware ne ma suka ce to saboda haka mata ma za su je su yi aikin haji tunda za su je su yi aikin haji kaga kenan ba za a ce lalle sai da muharrami ba shekarun baya sauriya sun koro mata suka ce kowace mace ta zo ta nemi muharrami ta kafin ta koma aikin haji aka ta dawowa da su a wannan shekara to aka zo dai aka yi ta abubuwa ina ga wani karatun da ya bayyana a can suka ce ina ai gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina in dai mace bata da muharrami to karatun bai tashi ba yana nan a yadda yake addinin musulunci yana kiyaye mutuncin mace fiye da kima amma yanzu ana so a maida macen ta dawo namiji da ƙarfi ko ba zai yi ba saboda a karin mutuncin ta ne musulunci ya ce kar ta yi tafiya ma ba tare da muharrami ba tafiya ba ta je wani gari sai da muharrami malaman da suka sauƙaƙa suka ce to a nemi jama'a wanda an amince da su ta tafi da su kamar irin tafiya aikin haji kenan kaga ba za a ce lalle sai mijin ta yazo su tafi ba ko sai dan ta yazo ashe ba za ta yi aikin haji ba kenan ma gani amma dai a samu wata wasu jama'a wanda an amince da su tukuna su tafi a cikin to dan Allah yanzu idan ka duba mata wanda ba ana magana su je aikin haji su dawo ne yarinya za ta tashi daga gidansu ta hawo mota ta tafi duk inda take so ba bata san wani magana muharrami ko wani waye jama'a da za su kare ba ruwanta da nan ta tafi kasar waje ma ta tafi karatu a Bauta kuma wannan wai duk daidai ne wai ta tafi Ingila ko ta tafi wani America ko wani abu da ta tafi karatu ko ba an Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace ta imani da Allah da manzonsa ba za ta yi tafiyan ini da kwana ba tare da muharrami ta ba ya za ka yi da wani abu ko baka zaka taba ji an yi magana akan wannan ba akan cewa wai an bata ta tafi Ingila ta tafi America ta je karatu ba zaka ji ana nan magana ba sai wanda ya bar garin su yazo zai karatu Qur'ani akan su za a hau sai a ce ai ba shi kulawa ba waye din su saboda sai da shi inda ya zo shi saboda Qur'ani zai karanta shi ne dalili amma ita za ta je ta karanta boko sai ta tafi ta je ta yi bai zama haramun ba to tana cikin hazari ne ba tunda wanda suka yarda tafi ta tafi ma sun ce a samu mutane da amintattu ne tafi da su yanzu Allah ya niyya take makaranta wayen da ya amintacce da yake tare da ita yana lura da shanin rayuwarta babu wai ka gani babu komai ta Allah ya sauke mana babul fidiyati babin zai yi magana akan fidiya shine fansar kai a cikin aikin hajji akwai ayyukan da in ka aikata ba zai yiwu ba sai ka yi yanka ko kuma sai ka yi azumi ko kuma sai ka ciyar da miskinai saboda arkan na aikin haji ba rukunai suna nan da yawa a ciki wanda akwai abin da in ka bari to ba zai tafi haka kawai ba sai ka yi wani abu to wannan hadisin zai mana magana akan wasu daga ciki an Abdullahi ibn Ma'qil qala jalastu ila Ka'b ibn Ujra fas'altuhu an al-fidyati فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة هملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاتاً؟ فقلت لا. فقال: فصم ثلاثة أيام أو إطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. نعم. أنا عبد الله بن معقل أنكر ودك عبد الله بن معقل قال يا شيخ جلست إلى كعب بن أجرة نازونا أوجن كعب بن أجرة فسألته عن الفدية سنة بيش أكم فدية أكم فانصر كي فقال سيتي نزلت في خاصة وانا آية نتيم غنى أكم فانصر كي إذا متن يهي كذا يهي كذا تاسو غنى أكي ناني كذي وهي لكم عامة سنن غباتا غم يكو غباكي ليا يتي هملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم an dauke ni zuwa ga annabi tsayar da mu Allah subhanahu gare shi wal qummalu yatanasaru ala wajhi kwarkwata tana zuba akan fiska na fa kala sai yace maguntu ural waja'a balaga bika ma ara ban yi tsammani a wannan ciyon ya kai haka ba a gare ka aw maguntu ural jahada balaga bika ma ara ban yi tsammani wannan wahalar da kake ciki ta kai haka ba a tajiru shatan shin zaka samu akuya fa qultu la sai ce zan samu ba fa qala fa sum salati ayyam to kai azumin kwana uku aw yut'im sittata masakin ko kuma ka ciyar da miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa' ko wani miskini ka bashi rabin sa'i fi riwayatin a cikin wata riwaya فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزدان جل سبتا قديش يأمر تشي أن يطعم فرقا يربى جكا مدى جوتا جكا تشي داك يزوى متى واتو دمين ديكا كما سانيا أوك جوتا جكا جمع تفرقا بين ستة مساكين يربى تاكاني مسكيني قد شدا أو يهدي شاتا كوكما يهدي آداء أكويا أو يصوم ثلاثة أيام كوكما يهدي من قوانا أوك تو wannan idan mutum yaje gabatar da aikin haji sai wanda abubuwa cikin abin da ake aikatawa ya jawo ba zai iya yi ba saboda halin da yake ciki to nan ne musulunci ya bashi dama ya aikata wannan abu Abdullah bin Ma'qal ya je wajen Ka'ab bin Ujra yake tambayar sa akan fidiya sai ya ce masa yi ayat da ta saukata magana akan fidiyan akai na ta saukani kadai faman kana minkum marida law bi adam min ra'sihi ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لو أن يكسن شيء أشكين كبشيد لا فيها أنا أشكين أي كن هذه زيوان دش لا فيها فارق وما ذا بزك يا جبات الدنيا أبو مبا أشكين أيو كن ذاك أي كتاوا أو بيا ذا من رأسي كوكما أكانسا أكوني شيو أكوني شيو أكانسا وأنا بزك يي يي أشكين دمياء كروي بزك يي يي وا تفدية من صيام أو صدقة أو نسك. To yayi fidiyan wannan abin da bai aikata ba da yayi mi ya azumi ko kuma ya bada ya ciyar da miskinai kenan shine sadaqati na nan ko kuma ya yanka abin da zai yanka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da kawo shi aka dauko shi aka kawo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kabiru ujra sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kwarkwata yana zuba a jikinsa saboda ciyon da yake kansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ban yi tsammani ciyon naka ya kai haka ba ko kuma ban yi tsammani wahalar kai shi cikin nan ta kai haka ba to haka abun naka yake to kana da akuya ne sai ya ce bani da ita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to kai azumin kwana uku a jere ko kuma ka ciyar da miskine guda shida kowane miskine ka bashi rabin sa'i daya sai mun sani shine mudun nabi guda hudu ko shine sai daya kaga rabi kenan zai bayar guda biyu zai bayar to shine kaman rabin kwanon mu kenan da muke amfani da shi sannan a cikin wata ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi da ya samu farq wato jakan nan da aka zuwa mata dibinin da aka auna shi ko abincin da aka auna shi wanda ya kai sani a uku ya bayar a miskine guda shida ya raba musu ko kuma ya samu akuya ya yanka ta a matsayin wannan abin da bai samu ya aikata na askin nan ba ko kuma ya azumin kwana uku a jere to wannan shine umurnin da aka bashi saboda haka a cikin karatun da muna karantawa za mu na ji daddaya cewar wanda bai samu ya aikata kaza ba to ga abin da zai wanda bai samu yayi kaza ba ga abin da zai yi, amma akwai abubuwan da manya ne wanda su dole su kai su, in baka yi su ba aikin hajin babu shi gaba daya. Yanzu a ce ka je aikin haji amma baka je zaiwan arfa ba, to kaga babu magana kenan, babu magana, aikin haji bai samu ba. To akwai abubuwan da dole sai da su, su ba zai yi a musu yanka ba, ba zai yi a musu sadaka ba, sai dai ka je ka aikata su yadda su. Na'am. Za mu ci gaba? Na'am. Wasu yaka? To dai wannan dai, a takaice dai wannan bayanan duka ana mana ne idan mutum Allah ya bashi dama ya je zai gabatar da aikin hajjinsa. To dan abun da ya sani yanzu sai ya daddage ya samu wanda suka sani kuma su ƙara masa, saboda shi aikin haji malamai suna cewa wani abu ne wanda Allah ya kawo shi dan a tuna irin abun da Allah ya yi a wannan wajen. Waje ne wanda ba komi jeji ne. Annabi Ibrahim alayhi salam ya ɗauki matarsa da ɗansa ya kai wajen yaje. Inni asqatu min zurriyati biwadin ghayra dhi zar'in inda baitul muharram. Ya Allah, ga kayana na kawo iyalaina, wajen nan jeji ne wanda ko shukawa baya yi aure, ga sunan na kawo su na aje. Ya kawo su ya aje, ya juya kuma zai tafi. Matar ta ce, mai gida a nan za ka bar mu? Ya ce, yi tsakiyar jeji. Ko Allah ne ya ce ka ya kai ta? Ya ce, yi Allah ne. Ta ce, tun da Allah ne ya yi shi kenan, ka je ka kawai. Ya tafi ya bar su a tsakiyar jejin nan. Ya tafi ya bar su, suna zaune sai kishirwa ya kama jaririnta, shi ne Annabi Isma'il alayhi salam. Shi kenan. Sai ta tashi tana lallekawa waya za ta samu ruwan da za ta bashi wannan ruwan da sha take nema, tana kokarin neman wannan ruwa, tana lallekawa ta hau kan wani dutse ta leka, ta dawo kan wani dutse tana lekawa, ko za ta ga wasu masu wucewa ta tambaye su ruwa, ba ta samu ba, baiwar Allah sai ta zirga-zirga a wajen, ta dawo sai ta samu dan yana shushura kafansa sai ga ruwa kawai a jikin sahun nasa. To wannan zage-zagen da take yin fa shi ne Safa da Marwa, yanzu in ka je za ka yi leƙa ruwan nan da take yi, ta je ta nan tana neman ruwa, ta je, to shi ne in ka je kai ma sai ka yi wani abu, ka je ka leƙa kai ma, saboda a tuna maka cewar wannan sha'ir ne na Allah. Sannan wannan motsa sahun nasa da shi Annabi Isma'il alayhi salam, ruwan ya fito shi ne ruwan zamzam da kake ta fama sa, ruwan zamzam ne, to wannan ruwan ne. To daga nan sai zama daga haka aka bugarin ba. Da haka ba aka kafa garin Makka. Daman babin da za mu shiga ba al'umman Makka zai magana sai mu rage kenan. To da haka aka kafa garin, ya zama sai tsuntsaye suna zuwa, sai masu tafiya suna gane cewa kai nan din nan fa, tun daga tsuntsaye sun yi aure nan fa, ko watakila ko wani abu a ciki. Shikenan sai suka je, mutane sun zo wucewa sai suka je, sai suka ga mata da jariri a tsakiyar jeji, kuma ga ruwa a tare da ita. Suka ce mutum ne ke ko aljanna ne? Ta ce mutum ne. Ta ce to ya za a yi ki bamu ruwan nan? Ta ce a sai ku kawo amfani sai a baku ruwa. To ya zama suka bata amfani, ta ba su ruwa, sai wasu suka ɗebo jikinsu sai suka dawo wuri, suka zama suka zauna tare da ita. Shi kuma Annabi Ibrahim alayhi salam yana zuwa yana duban su haka, ya zo ya dan gansu ya tafi gida. To da haka fa wannan garin da Makka ya kafu. Ana haka har Annabi Isma'il ya girma, har yana zuwa farauta je ya dawo. Wata rana ya tafi farauta, sai baban nasa ya zo ya sami matarsa, sai ce ina mijinki? Ta ce baya nan, ya tafi farauta. To yaya zamanku? Ta ce a zamanmu ba daɗi. Ba ki jin daɗi? Ta ce ba na jin daɗi. Me yake faruwa? Ta complain, ai kaza kaza, ai kai ai kai, ta taba dama abubuwa. Sai ce to idan ya zo ki ce masa ina gaishe shi, sannan ya canja kofar ɗakinsa, ki gaya masa haka. Shi kenan Annabi Isma'il ya dawo ta gaya masa sai ya ce mata to wannan dijo ne ke ga ya zo yayi wannan maganganun ba kuwa bane babana ne kuma ya ce na sake yake shigenan sai sallame ta sai ta tafi an ce bayan nan sai sake zuwa wani lokaci nan ba ya zo samu wata matar kuma dubi ya samu dan ba yace ya zama ku tace alhamdulillah ya zama yayi abubuwa tace alhamdulillah muna rayuwa ba laifi sai to in ya zo ki ce masa ya rike kofar ta shikenan da ya zo kuma ta gaya masa sai ce to wannan mutumin babana ne kuma ya ce in ci gaba da zama da ke to haka annabi Ismaila ya rayu a wajen nan har ya kai lokacin da za su gina ɗakin lokacin da Allah ya ba wa annabi Ibrahim umarni ya gina wannan ɗakin na Kaaba to annabi Ibrahim yana gini annabi Ismaila yana taya shi suka gina wannan ɗakin Kaaba din nan suka gina shi ya zama shi kenan ana zuwa kuma ana ziyartar wannan ɗakin daga wannan lokacin har zuwa yau duk da ya rusa shi bayan nan an sake mai da ginin wanda a saman nan ma shekarun saman nan ma da sun ce za su rusa to amma dai bai yi ba wannan nabiyun ne daga shi ne nake tsammani ba su sake rusawa ba to wannan abubuwan zikirayat ne kawai a je a tuna waɗannan abubuwan da suka yi nan duk abin da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi a wajen nan in ka je sai ka yi kai ma ya yi abu kaza ya yi aka matarsa ta yi kaza to kai ma ka je ka yi wannan saboda ka tuna irin rayuwar da suka yi annabawan Allah ne annabi Ibrahim da iyalansa suka yi wasu ayyuka na ibada wa Allah aka ce ka je ka tuna kai ma ka yi amma kuma za ka tuna annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam idan aka zo aka ce za a tuna rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ranka ya ɓaci sai ka je bakka su ta ai in ka je aikin haji maulidi ka je in baka sani ba ka je tuna rayuwar wasu bayin Allah ne ya zama aikin Allah saboda a tuna maka amma baka so ka san annabi Muhammadu aina annabi ne wa sallallahu alaihi wasallam yake cancanta ka dage shi ma ka san yanda rayuwarsa ta kasance ka je ka ga wuraren shi ma ga irin rayuwar da yake har wajen jifan nan ba in ka je ka za a ce maka nan annabi Ibrahim ne lokacin da yake aikin shedan yazo yana ziga shi yana cewa ya bari ya jefe shi kai ma yanzu in ka je ka yi to duk haka aikin hajjin yake zamu dakata nan insha Allah in muka zo zamu tashi akan babin da yake magana akan alhurman garin Makka gari ne mai alfarma wanda babu irinsa wanda in ka aikata aikin lada a cikinsa za a ninninka maka in kai zunubi ma haka za maka yawa in kai lada babu inda zaka je ka samu lada kamar nan a kudin da in ka je kai sallah a wajen sai ka dawo gari ku kai ba iyaka baka yi zuwa nan raka biyu da zaka yi a can ba zan can aka ce wa man yurfi bil hadi bi zulmi ko niyan aiki ba zaka yi a rubuciyarka a can sai an rubuta ba ka yi ba ma tukunna kai niyya kawai to Allah dai ya ba mu ikon zuwa Allah ya sa muna cikin wanda za su ji albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
to shi aikin haji ne
na'am
yawa yawan sa in ba mutum yana da ilimin sa
na'am
sai dai yaga ana yi din yana yin sai ya rasa me ya amfani
na'am eh ya ga dai
saboda umarni ne yanzu shi wajen jiban nan in aka ce ka je ka dauki tsakuwa ka je ka yi jiba sai ka ga me kake jiba
na shi kuma kayan da abinda annabi Ibrahim da yi alayhi salam
eh aka yi go sannan aka ce a zo ai tawabi ai safa da marwa nan ma sai tafiya kawai kake ko ba
eh aka
in ba da ilimin ba sai ka ce war to yanzu shi wannan da nake ga amfani ne
gaskiya
aka yi go
aka yi
to ya zama umurni ne tun da an umurta kuma in ba a yi babu an rasa
na'am haka ne
in an bi umarnin an aikata kuma an samu
na'am haka ne
wannan shine sai dai Allah ganar da mallam manan mawuka
shi
yasa wanda yake da ilimi in yayi aikin haji wato shi ya fahimci menene aikin da
na'am haka
amma in babu ilimi to akwai fama
gaskiya
in mai ilimi ne ya tafi da marar ilimi zai yi fama da shi ko zai yi fama da su
wannan da kawai suna ga ana ta wani kwatance ba ta cika
shi ne
su ga ana ta kawai wasu abubuwa wasu san menene
kuma ka zani ga in aka ce arfa za ku je ne ku wuni kawai
tabbas
haka ne wanda yake da kokari zai yi ta karatun qur'ani da zikiri da nafilori da sauransu to wani wanda bai dauki abin dama ya san muhimmancin su ba sai ga menene ka zo ka rinna kawai kawo ni mai amfani
gaskiya ne
to shi yasa ba shi aikin haji wani abu ne a rufe wanda Allah ganar da shi in zai je aikin haji in bai fahimta ba kafin ya tafi ya binciki yanda zai yi shi ko da can din akwai wakilai to amma wakilan inta ne wanda za su tsaya su warware muku yadda za ku warware
gaskiya ne
wasu damuwan kansu ne zai sa sun samu damar tafiya ne amma damuwan kansu za su sa
gaskiya ne
yawa amma mutum in ya bi daga nan
yana dan bi yana ji
yana bi yana ji
yana dan kiyaye
yanzu da Allah ya kadarta ake bi ta kafin tafiya aikin haji kamar na wata biyu ko akan yi da akan yi haka to a can baya da babu irin wannan din amma digi ake nunawa yanda ake aikin haji kamar a bisau kofar fada za a kawo mota mai magidi kaga kamar sinima kenan to dukkan ma'aikatan masu aikin haji za su je ana zanne ana
yi suna gani
daga wurin sa
harami
daga nan za a fara nuna muku
gashi
har gashi in kun zo wuri kazan nan gaya da za ku in kun je wuri da haka har a gama aikin hajjin har a dawo ka gani kuma a can a baya kamar safa da dawahi da safa da marwa kaga tsofi suna zuwa wani kuma daga a can kamar yadda ka karanta cewa wani laruri zai same shi ko
tabbas
to akwai gado kamar makara sai a dauki mutum sai a dora a kai
sai a tura shi ba
a'a a ci hudu wannan ya dauki nan wannan ya rike nan mutum hudu su za su maka dawafi
kaga yanzu ka an samu keke
kuma biya ake yi
yanzu akwai keke a yanzu keke yawanci a kan keke
akwai kekuna amma kuma wanda bai san surrun kekunan ba na masallacin ne amma baka san ina zaka je ka neme shi
haka ne
tunda ba kasan ku bane baka san ya yake ba
gaskiya
ka gani shi ana cewa wannan din wai katafkatar za a maka dawafin ka biya a je a maka safa da marwa ka biya ka gani to a yanzu sai Allah ya kawo sauki da kekuna dan kekunan guragun nan da ake abin nan za a zanna ana turawa to za ka iya yi wa mutum kamar fuɗi ko biyar tunda wanda yake da ɗan dama zai iya kama kafaɗanka wannan ta nan nan kuma ka riƙe wanda ya fi na ƙasa kana tura shi kuma yana binka kuma za ku yanki wani lokaci wanda zai rama mutanen da ɗan sauƙi
ba cinkoso
wanda za ka iya gabatar da wannan saboda haka Allah ganar da wanda Allah ba shi ikon zuwa duka to a nemi ilimi kafin a je Allah sa dace
amin Allah ba Allah sa muna cikin
Allah ba shi
amin katon da sallallahu alaihi wasallam amara addu'a
sallallahu alaihi wasallam dan annabi Allah ga mai yi don da